صحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين باي هكاي انوا السلام عليكم ورحمه الله جيه idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 198 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf yau zamu faro daga farkon ta 199 dan su tafi da juna zuwa karshen sura in Allah ya kai mu kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana cewa ni ne nake aiki a karkashin mahaifina shekara da shekaru amma baya taimaka min in zama mutumin kaina shin ya halatta in dauki wani abu a cikin shagon in yi amfani da shi ba tare da nayi almubazzaranci ba in na fahimci tambayar sa yana nufin cewa shi yake masa aiki a shagon sa suna kasuwanci tare to amma mahaifin nashi baya bashi waɗansu al'amura na dolen rayuwa wato waɗansu bukatu nashi waɗanda ya kamata to shine yake tambayar ya halatta ya dauki wani abu ba tare da mahaifin nashi ya sani ba a hakikanin gaskiya ba za a bude maka kofar cewa ya halatta ka dauka ba kofa bude saboda abinda zaka dauka baka bashi kila ba zaka iya sa masa iyaka ba kila ka dauki rabon da ya wuce yadda ya kamata ka dauka don idan bukatar ka ta naira 100 ce da wahala zuciyarka ta takaita akan naira 100 ba tare da ka dauki 200 ba in bukatar ka ta 500 ce karshen ta sai ka dauki 1000 amma idan ka tabbatar cewa abinda zaka dauka na bukatan ka na rayuwa ta dole 500 ne kuma ka dauki 500 din kadai dan wannan bukatar to ya halatta idan ka tabbatar cewa abinda zaka dauka na rayuwarka din 1000 yake bukata kuma ka dauki 1000 ba tare da ka kara ko kobo akai ba to ya halatta sannan shawarar da muke baiwa mahaifinka idan shi ya ji wannan tambaya taka kuma ya san cewa kuma dan sa ne yayi wannan tambayar to kamata yayi ya ware maka wani abu da zai rika baka a matsayin kudin kashewa imma dun mako imma kowane wata ko kuma a kullun aka tashi aka rufe kanti aka rufe shago wannan zai taimaka wajen danka ya mu'amalance ka da ikhlasi ba tare da ya hainci ka a cikin dukiya ba don abinda zai rika kaiwa yana komawa a cikin zuciyar wannan yaro shine zai ga cewa shi yanzu babba ne ya kai matsayin ya aure ya kai matsayin ya zama mutumin kansa amma ya zama shi ke hidima da dukiyar mahaifinsu yana da kanne kanana a yau idan mahaifinsa ya rasu kuma shi yayi wahala aka tara dukiyar amma kuma za a raba musu wajen gado daidai wa daida haka shedan zai rinka fada masa in ko shedan zai fada masa haka zai ga cewa to ya kamata ya dauki nashi kenan daidai wahalarsa to amma idan uba na baiwa ɗansa kudin kashewa daidai da bukatarsa to wannan babu laifi sai a zauna lafiya kenan menene ma'anar sunna shin sunna kanin farilla ne a'a wato akwai wani wa da kani kenan ba a cikin hukuncin shari'a lafazin sunna akan fade ta ana nufin abinda ba wajibi ba abinda ba farilla ba wato kamar mustahabbi kenan sannan lafazin sunna akan ambace ta ana nufin asira يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقادات والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة إيران أبن دا النبي إيران أبن دا النبي يكسن شيئا كي نأكيدو داكما إيران أبن دا كي نتبئو دا حالا ينقرد أنا كيران شر سونا سونا شكا شكاين إيماني ونلوك شيئا أنا كيران شر سونا سونا aqidu na tauhidi ana kiransu da suna sunna da haka idan aka ce wani ahlus sunna ne ana nufin ya kudurce abinda annabi da sahabbai suka kudurce bai kudurce wata aqida wadda take farau ba wadda take bid'a ba shi yasa al-imam Abdullah dan gidan imam Ahmad dan Hanbal yayi littafin sa mai suna sunna wanda yake bayanin aqidar da annabi ya rayu akai shi da sahabbansa wadda ta sha bamban da aqida ta mu'tazilanci ta sha bamban da aqida ta khawarijanci ta sha bamban da aqidar shi'anci ko ash'ariyanci domin da al-mu'tazila da al-khawarij da al-asha'ira da al-murji'a da al-qadariyya da ar-rawafid dukkan su waɗannan aqidu ne baki cikin musulunci dan haka idan an ce ma'abuta sunna ana nufin waɗanda suke kan tafarki wanda annabi yake kai shi da sahabbansa to kaga a sunna da wannan ma'anar tana da fadi a iya samun abin da yake wajibi a iya samun abin da yake mustahabbi a iya samun abin da yake kuduri ne na zuci a iya samun abin da yake salo ne na ibada da mutum yake aiwatarwa a iya samun kuma abin da yake halayya ne ko dabi'a ta gari dan haka kalmar sunna tana da fadi ta wannan ma'anar amma akan ambaci sunna ana nufin abin da ba wajibi ba shin ya halatta mutum yayin tafsirin alqur'ani mai girma bayan kuma shi ba mahaddacin alqur'ani bane eh ya halatta ya fassara dan abin da ya iya dan abin da ya sani idan an je wata ayar wadda take bukatan karin bayani a wadansu ayoyi to yayin bayanin ta yace to amma fa tana da karin bayani a cikin waɗansu ayoyi duk da ban haddace su ba amma akwai su a cikin sura kaza da sura kaza da sura kaza wanda yake neman karin bayani ya je can ya duba wajibi ne yayin wannan bayanin in kuma zai iya rubuto su a takarda su surorin ayoyin waɗanda suke fassara wannan to sai ya rubuto su a takarda lokacin da mai jan baki ya ja masa wannan ta gaban sa ba kasawa bane sai ya budo takarda shi ya karanta yace to kuma wannan ayar akwai wata ayar da take ƙara bayani akan ta ya karanta ta cikin sura kaza ya karanta wancan kuma cikin sura kaza ya karanta wannan cikin sura kaza idan yayi wannan ya bada amana ta ilimi idan kuma ba zai wannan ba sai yace akwai ƙarin bayanin ta a cikin sura da kaza da kaza da kaza da kaza a jumlace yace idan Allah ya kai mu can ku aji bayani to kun ga dai nan gurin Allah alƙalli ya dai dan abin da zai iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma inda mutum zai zama ya haddace alqur'ani mai girma ko ya haddace wani kaso mafi tsoka na cikin alqur'ani to idan ya tashi yin tafsiri tafsirinsa zai fi tasiri dan zai samu agaji da ayoyi da za su fassara masa ayar da yake kanta sannan kuma wani lokaci idan kun lura tafsiri wato ilimi ne mai fadin gaske kasancewar ka zama hafizi kadai baya sa ka kware a bangaren tafsiri sai ka bayar da muhimmanci dangane da sauran ilmomi da suke taimakawa a fahimci tafsiri kuma ba abin da ke taimakawa cikin su ya zanto mabudi na ilimin tafsiri musamman ilmomin da suke da alaka da harshen larabci kaga adab nahwu sarfu balaga adab nahwu da sarfu da balaga waɗannan suna da tasiri sosai idan mutum ya kware a larabci kwarewa mai fadi ya yi alqur'ani an saukar da shi ne da harshen larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin wadataccen harshen larabci da kake da shi zai taimaka wajen ka fahimci alqur'ani to daga nan gurin sai sauran ilmomi kuma na addini ulumul qur'an na daga ciki wanda zaka gane an-nasikh wal mansukh al-mutlaq wal muqayyad al-aam wal khass المجمل والمبين da sauransu duk wannan yana da tasiri sosai da sosai wajen mutum ya kware sannan kuma akwai wani abu shine dadewa ana yi ka karanci wancan littafi ka karanci wancan ka karanci wancan ka karanci wancan bana nufin dadewa ana tafsiri ka dade ana jan baki kana fassarawa ka iya samun wani an dade yana jan baki yana fassarawa abinda nake nufi dadewa kana bincike a fagen tafsiri bincike dan ka dade kana baka bincike mene yanzu akwai wanda idan zai fassara ayoyi guda biyar a nan gurin kawai abinda zai dauka wannan raddul azhan ne zai nazarin sa a raddul azhan shikenan kalmomin da bai gane ba na Hausa ya duba fassarar marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi kuma na Hausa shikenan sai ya zo ya bayani to kaga wannan tarjuma yake ba tafsiri yake ba amma wanda zai tafsiri wanda idan ya dauki ayoyi guda biyar da kenan ko goma da zamu karanta yau sai ya kalle su a mahanga ta daidaikun kalmomi ya ga wacce ce ya san ma'anar ta wacce ce bai san ma'anar ta ba waɗanda bai san abin da ke cikin munjir sai tallar kiristanci saboda ka ɗaliban ilimi kar masu damu da munjit amma za ka samu da dama waɗansu sun bayar da munjit a matsayin madogara ta fassara kalmomin larabci gwanaye ta fuskar larabci ba sa ɗaukar munjit a matsayin marje ko wani mu'jam na fassara kalmomin larabci sam ba mu koma ba ne ba da haka ya kamata ku yi hattara to idan ka gama da daidaikun kalmomi sai ka koma tafsirul qur'ani bil qur'an kaga nan gurin irin su ibnu kasir zai taimaka maka ibnu jarir at-tabari zai taimaka maka daga nan in ka gama sai ka koma at-tafsirul fiqhi waɗanda suke lura da fiqhu irin su al-jami' li ahkamul qur'an ibnu al-arabi zai ta na abin nan al-qurtubi zai taimaka maka ahkamul qur'an na ibnu al-arabi zai taimaka maka ahkamul qur'an na al-kiya al-harrasi dan shafi'iyya zai taimaka maka daga nan gurin sai ka koma kan waɗanda suke damuwa da li'irabi da lugha din kanta irin su al-bahr al-muhit na abu hayyan irin su ruhul ma'ani na al-imam al-alusi zaka iya koma kan waɗanda suke lura da ilmomi na kimiyyar sararin samaniya idan ayoyin suna da alaka da haka irin su al-imam ar-razi cikin at-tafsir al-kabir din sa ko mafatih al-ghaib kamar yadda yake samu suna da dai sauran littafi za ka koma kan littafin da za ka koma kan na zamani to sai ka samu sarwa tafsiriyya ha'ila idan za ka yi darasin awa daya sai ka yi bincike da nazari na awa biyar kaga awa hudun nan duk sun zama rara ka ajiye su a cikin taskarka ta cikin zuciyarka awa ɗayan sai ka ba mutane sauran ka rike sai wata rana bukata ta taso sai ka ga mun da wani dan jafa'i kawai sai daga hannu me yayi irabin aya kaza bai san ba kai nazari shekara 4 ko 5 ko 7 da suka wuce
Allahu akbar
shikenan lokacin da yake tambayar ka yadda ka san an yi clicking a cikin computer sai ga Allah ya tuno maka da shi me kaza irin yan jafa'in nan wanda waya mu take shi mu ji shi suna nan da yawa zaka gani ko a cikin tambayoyin su kuma to wannan shine sai ka dade kana yi in kai shekaru 6-7-10 kana yi kullun kana bincike dukkan wani sabon littafi da ya fito a bangaren tafsiri kana shiga kana fita to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske wannan zai taimaka maka taimakawa mai tarin yawan gaske don haka wato ainihin ba a iya fahimtar tafsiri a lokaci guda sannan kuma dole sai ka cirewa kanka rawani na girman kai ka nemi waɗanda kake ganin sun tsara ka fahimta a fagen tafsiri kana neman shawarwarinsu kana tambayar su abin da ya daure maka kai to wannan sai ka ci tazara mai yawa cikin kankanin lokaci sama da a ce kai ne kake yi da kanka ba tare da taimakon wani ko agajin wani ba akwai wanda yake tambaya akan cewa ya halatta tsaya akan kabarin mamaci dan ya ji wani malami ya ce haramun ne tsayawa akan kabari a wannan kuskure ne mutum ya faɗi irin wannan haka kai tsaye ya ce haramun idan za a yi wa mamaci addu'a tsayawa ake kan kabarinsa ba tsuguna ake yi ba idan an je makabarta ladabin da shari'a ta bayar shi ne lokacin da ake haka kabari ake gina ramin kowa ya koma gefe guda ya tsuguna babu laifi a lokacin a samu wani ya rinka yi wa mutane wa'azi game da mutuwa game da tashin kiyama ba dogon wa'azi ba takaitacce mai ratsa jiki da kalmomi masu tasiri ayoyi hadisai waɗanda kai tsaye ba sai ya ci doguwar shimfiɗa ba tunatar da mutane lahira tunatar da su cewa kowa wannan ita ce makomarsa annabi ya yi wa'azi a makabarta Imam Bukhari ya rawaito hadisi kan haka idan an gama binne mutum to lokacin da aka kammala binne shi za a yi addu'a sai a tashi tsaye a tsaye ake yin addu'ar to kuma addu'ar ba a yin ta cikin taro kowa yana yin tashi da shi kadai ba zan kalli mutane in ce ku karanta kaza ba su karanta ku karanta kaza ba su karanta a kowa zai tashi shi kadai ne in yi tawa Malam Sa'id ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi shi kadai wanda ya riga gamawa ya tafi sa ba sai mun tafi tare gaba daya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan an binne mamaci yakan tsaya akan kabarinsa yana roƙa masa gafara gurgudan tsawon lokacin da za a soke raƙumi a fede shi a raba namansa minti nawa kenan mafi karanci awa daya ko sama da awa daya haka annabi ke tsayawa yana yawa mutum addu'a har kowa ya tafi ya bar shi a wajen sallallahu alaihi wasallam kuma yakan ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka ana tambayar sa shi yasa da aka hana shi yin sallah akan munafikai sai aka hana shi kuma tsayawa akan kabarin su dan addu'a aya ta hada abun guda biyu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daya wala taqum ala qabri biyu kamar mai tambaya ya tambaya menene dalili sai Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wannan jumla ta'liliya kenan dan haka alhamza din ta zanto maksura idan jumla ta'liliya ce alhamza ta kan zanto maksura ba maftuha ba innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kaga an ce wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarin su dan addu'a bayan an ce wala tusalli ala ahadin minhum kar kai musu sallah kaga alqiyamu ala quburihim min ajli ad-du'a yadda aka hana shi sallah haka kuma aka hana shi tsayawa wajen yin addu'a wannan sai nuna ashe mun ne ana tsayawa akan kabarin su dan addu'a dan haka wannan malami ba daidai ya faɗa ba ya kamata ya sake bincike kuma ya duba cikin tafsirin Qurtubi kan wannan ayar sai ga bayanai na malamai akan wannan ban shakka kan cewa zai sami waraka insha Allah ta'ala inda ya duba da ikhlasi na samu dogon takardar ka mai shafi 6 ba zan yi magana ba sai akan abu guda biyu galibin abin da ka rubuta duk wahami ne duk abin da ka rubuta wahami ne kayi magana akan cewa nace lokacin da nake fassara wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn nace wai jamal baya da jam'i sai ibil wallahi tallahi ban fadi wannan ba kai ne ka fahimci kuskure in kana son ka san me nace saki neman kasar din ga abin da nace lafazin ibil ismul jam'i ne la wahida lahu min lafzihi ibil din ba ya da mufradi daga lafazin sa sai dai daga ma'anarsa in an ce kawo mufradin sa sai ka ce me jamal kaga ina magana akan ibil nace ba ya da mufradi sai dai a ce me jamal ba jamal nace ba ya da jam'i ba balla ta naka kawo minka annahu jimalatun sufur kai ne baka fahimci ne dai ba sannan kuma nace a cikin tafsirin suratu maryam na kawo hadisi manzon Allah ce ba wanda yayi magana yana jariri a zanan goyo sai yara guda uku annabi isa dan maryam da kuma sahibu jurayj da kuma wani yaro wanda mahaifiyarsa tana dauke da shi ya ga wani mutum ya wuce cikin kama ya ce Allah sa ni in zama wannan ta ce a ya Allah karka sa ni in zama wannan manzon Allah haka ya fade su nace to amma wannan takaitawar da manzon Allah ya cewa ba wanda ya magana sai ukun nan baya nuna takaitawa akan ukun domin mafhumul laqabi ne mafhumul laqabi kuma la atibara lahu inda al-usuliyin wannan yare ne na ilimi idan baka karanta ba sai ka je ka nemi bayani sai ai maka sai kuma na kawo hadisi dan in tabbatar ma wannan kaida tana nan da zamanta na kawo hadisi cikin sahihi muslim wanda ga manzon Allah kuma ya kawo wani yaro na ashabul ukhdud yayi magana kuma baya cikin ukuncin bayan a cikin ukuncin sai ya ce lam yatakallam fil mahdi illa salasa law annahu yuridu al-hasr da baya da za a iya kawo wancan na hudun kuma baya cikin guda ukun nan amma kaje ka komo kai surutu cikin abin da ba surutu ba kai magana cikin abin da ba magana ba dan ka ce kai kana ganin daya ne kuma daga baya kace kuma ba daya bane ba sai na kasa fahimtar me kake so ka ce sannan kuma ka zo ka ce wa qala takazzallahu waladan subhana ina ma faulan bihi nabiyu ayo haka arhazan fada ma faulan bihi nabiyu ka zo ka same ni a gida Allahu akbar ba dan na ce ittakhaza yata'adda ila mafaulain ba kuma na kawo misali kaji wannan na baka shi sarka fi sabilillah yadda na ba sauran amma kana son wannan sai ka zo gida dan a cikin rubutunka nukan fahimta a cikin rubutu ko wanda za a rubuta ta hanyar text ko wanda za a yi wannan wanne ne yake attack ne yake neman fahimta wanne ne kuma zai yi wato wanne ne yake attacking dan kawai yar kure wanne ne kuma yake neman fahimta duk dalibin ilimin da yake neman fahimta sai ka bashi ilimi a araha duk wanda yake bai neman fahimta sai ka kyale shi idan ya zo ya ladabi ka bashi in bai ladabi ba ka kyale shi innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama faqna abidaika in jafawta tabibahu wa qana abijahlika in jafawta muallima haka wani malami yace yace da malami da likita babu yanda za a yi su fada maka alkhairi in baka sadda kanka ba sai ka hakura da cutarka in dai zaka yi wa likita jafai to haka sai ka hakura da jahiltinka in zaka yi wa malami jafai Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi yace nukan je kofar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son fatawa ta hadisi daya sai in je kofar gidansa lokacin da yake bacci da azhar ina tambaya an ce ina bacci sai in kitashin sa sai in tsaya da rana ga iska ga kura duk ta bice ne har sai an yi la'asar ya fito yace habba dan baffan manzon Allah kana cikin ahlul baiti inda ka tsaya a gida ka aiko in zo zan zo in baka hadisin yace a ni nake neman fahimta daga falalar ilimin ka ni ya kamata in zo in wahala ni ya kamata in zo in wahala lokacin da ubangiji ta'ala ya sa nan kammar qur'ani na haddace shi ban iya tajwidi ko dai ba sai na gama da wani malami mutumin Egypt nace ina son in koyi tajwidi sai ya ce nawa zaka biya ni bani da kokobo a lokacin kobo ta zan biya shi bani da shi sai nace sai dai ka sa nawa aiki da zan yi maka sai ce ka yarda kullun zaka zo da azhar in ka taso daga Sakandare ka je kai wa mun ce fa ne ka zo kai mun wanke wanke ni kuma na baka lokaci na daga karfe 6 zuwa 8 na dare zamu yi karatun Qur'ani da tajwidi da nahwu da tafsiri. Nace na yarda. Kullun na taso daga Gamman Arabic Teachers College Gwale, ban cin abincin rana sai naje gida na karbi kudin cefanansa, naje kaso sabon gari a ƙasa a Kano, nayo cefane na kawo masa, sannan kuma in tafi da yamma in ya ci abinci kuma yanzu in yi masa wanke-wanke, sannan muyi karatu zuwa magariba, zuwa daga magariba zuwa isha'i. Haka aka yi. A lokacin na yi wanki da guga, dai in samu kuɗin da zan ci abinci in yi karatu, dai in sai littafi. Wanki da guga, waɗanda na yi wa wanki da guga, a yau waɗansu daga cikinsu suna ji na ina karatu. A lokacin na yi ɗinki na bulakura, na yi na kufta dinnan da kuke gani, duk na iya su. Na ɗaukan wa kaina ba abin da zan ce na fi ƙarfinsu a cikin rayuwa, duk abin da na ci karo da shi zan iya tafiyar da rayuwata a haka. Bayan na girma da hankalina, na zo nan ina tafsiri, kun ce mun malam-malam, na koma Sudan karatu. Ni je na zo na a gidan haya, da sassafe zan fito zan tafi ɗaukar lacca makaranta, zan shiga mota a Guje take tafiya, ba ta tsayawa, sai na bi ta a Guje. A Guje kuma take tafiya zan sauka irin Maloye ta Lagos nan. Karatu na je nema, saboda haka na mayar da kaina shikenan a haka. Wata rana in tafi a ƙasa, wata rana in hau bus, wata rana in hau irin wani mashin mai taya uku. Haka neman ilimi yake. Haka kawai sai ka zo ba CDD ba sa dada in maka al-irabi anan. Kaga takaddunka nan, inna maka alfarma shine in sa so aljihu har sai ka zo da kanka, amma wallahi ba zan maka al-irabi haka haka ba. Ka zo sai na ga dalilin da kai atakin dina tukuna, sai in yi maka al-irabi 10 in kana so. Amma in ka zauna haka shikenan, zauna didim dinka ka ci saraka fi sabilillahi, wannan wanda muke yi na kowa da kowa. Inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna waliyyi Allah, sanadai majibincin lamarina, mataimakina Allah shine Allah ta'ala. Allazi nazzala alkitab, wanda ya sassaukar da littafi. Akan ce nazzala ga abinda aka saukar da shi kashi kashi, ba gaba ɗaya ba, lokaci guda. Akan ce anzala ga abinda aka saukar da shi lokaci guda. Haka ka'idar larabcin take. Ubangiji ta'ala ce alif lam mim, Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum, nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Sai ta me wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan. Nazzala alayka alkitab, dan an saukar da alqur'ani kashi kashi, ba gaba ɗaya ba, lokaci guda, kashi kashi cikin shekaru 23, 13 a Makka, 10 a Madina. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Mun karkasa shi wata ran aya 5, wata rana sura 1, wata rana aya 10, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin, dan ka karantawa mutane shi a natse a hankali. Wa nazzalnahu tanzila, kaga nazzalnahu, nazzala yunazzilu tanzilan, ga abin da an saukar da shi kashi kashi. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida, har kafare suka ce dan me ba a saukar ba gaba ɗaya lokaci guda. Sai Allah ce kazalika linuthabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila, mun saukar da shi kashi kashi din dan mu rinka lallashin ka. Yau su faɗa ma bakar magana, gobe mu saukar da aya mu sai lallashe ka. Su ce da kai ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun, mu ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Su ce sha'ir, wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun. Su ce kahin, mu ce wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. linusabbita bihi fu'adak din kenan warattalnahu tartila mun jere tashi daki daki filla filla nazzala alkitab ya saukar dashi kashi kashi sannan akan kawo nazzala din wani lokaci a wurin anzala babu laifi a larabci akan kawo anzala din a wurin nazzala babu laifi amma dai asalin ma'anar su idan an ce anzala to an saukar gaba daya idan an ce nazzala kashi kashi ba gaba daya ba inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin shine wanda yake jibintar salihan bayi cikin maza ko cikin mata ubangiji ta'ala ne ke jibintar lamarin su ya taimaka musu ya fitar da su daga cikin kuncin da za su iya samun kansu a ciki wallazina tad'una min dunihi wadanda kuke kira wadanda ba Allah ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakawa kawunan su ba duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba ba zai iya taimakon kansa ba lokacin da ya samu kansa cikin kunci da halin kakanikayi sannan kuma ba za su iya taimaka muku ba idan ku din kun samu kanku cikin kunci sai Allah ya ce mai wayin tad'uhum
ila huda la yasma'u wa ta'am yanzuruna ilayka wa la yusirun khudh al'afwa wa amur bil وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
وإن تدعوهم إلى الهدى إن ذاك كيرنسو زواج سريع لا يسمع باساجي abinda ake nufi inda za ku kira su su gumaka su gumakan da aka sassaka da katako masu su suka allantar da su su gumakan da aka yi su da duwatsu masu su kuma suka dauka cewa wai alloli ne su suna da tasiri wajen ansa kiran mai kira ansa bukatar mai bukata taimakon wanda yake bukatan taimako wa in tad'uhum ila al-huda inda za ku kira su zuwa ga shiriya la yasma'u ba sa ji wa tarahum yanzuruna ilayk zaka gansu yanzuruna ilaika suna kallanka domin an ajiye su a bisa ga siffa ta mutum kamar an yi mutum mutumi na katako ko na dutse an yi masa hannu da kafa an yi masa fuska ga duk abin da fuska take bukata na goshi da kwayar ido biyu da hanci da baki amma yanzuruna ilaika suna kallanka da ido dan ga dan kamar ya fuskance ka wahum la yabsurun amma ba sa gani ma'ana mutum mutumi ne wanda ba ya da motsi ba ya da tasiri ashe mai shi inda yayi nazari to bai cancanta ya bauta masa ba anan akwai abin tambaya gumaka din nan ba mutane bane ba dan mai ubangiji subhanahu wataala ya ambace su da lamiri na masu hankali dhamirul uqala dan yace wa in tad'uhum lafazin hum jama'atu zukur kenan al uqala in an bi ka'idar larabci jam'i na abin da ba masu hankali ba to ana cewa wa in tad'uha ila al-huda ina fata an fahimta da sai a ce la tahtadi in tad'uha ila al-huda la tahtadi dan jam'i ne na abinda ba masu hankali ba amma sai Allah ya ba su lamirin masu hankali wato wakilin suna na abinda yake mai hankali wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u gawawul jama'a wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun malamai suka ce saboda dukkan gumaka da galibin mutanen da suka yi ko da kaga gunki an yi shi na katako ko an yi shi na dutse ko na wani sassaƙe asalin sa yana wakiltar wani mutum ne dan adam da ake itikadin yana da falala ko daraja domin idan ka dauki gumaka na mutanen annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda muka yi bayanin su in ba ku manta ba Nawud da Yagus da Ya'uq da Nasara waɗannan gumaka gaba ɗayan su ai salihan bayi ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi mutane ne salihai waɗanda suka yi bautar Allah subhanahu wataala da suka mutu shedan yace da yan uwansu da almajiransu ya abe kamata ku kyale su haka ba yaya za su mutu kawai shikenan sun tafi a tarihi ku yi mutum mutumin su dan tunawa da su ta yadda in kun gansu sai ku tuna da kwazon su da himmar su sai ku kara kwazo da himma wajen ibada da bautar ubangiji haka shedan ya ba su shawara suka karba sai suka yi to su na karan fara da suka yi wannan ba su yi ba da niyyar bauta bayan sun mutu waɗansu sun zo sun mutu waɗansu sun zo sun mutu da jikokin jikoki suka zo jahilci yayi katutu a cikin su, sai Iblis yazo yace da su, ya iyayen ku sun yi wannan mutum mutumin ne dan suna kiran su, suna roƙon su bukata. Kaga koda katako ne a gabanka, amma itikadin abin shine wannan katakon yana wakiltar wani dan adam mai hankali. Yanzu koda mutum zai leka coci, ai zai ga an yi mutum mutumi na nana Maryam. Kaga ai nana Maryam bil adamaci mai falla mai daraja, amma wannan sassaƙin da aka yi ko na roba mutum mutumi mai inuwa, ai gunki ne. To kaga anan wurin in za a ambace shi sai a bashi lamiri na mai hankali, duba da mai yake wakilta ba mai yake gabanka ba. Ina fatan kun fahimta, dan za ku yi ta ganin wannan cikin ayoyin Alkur'ani. Sai a kawo gumaka, amma sai a basu lamiri na masu hankali. Bayan ku gumaka ba masu hankali bane, to wannan shine sirrin. Yanzu ko Lata wanda yake gunki ne daga cikin gumakan da Quraishawa suke bautawa a lokacin jahiliya, ai daga cikin ma'anonin da malamai suke faɗa na tafsirin Lata a fara'aytumul Lata wal Uzza, cewa shi Lat din suna ne na wani mutum. Kana yaluttu sawiqa bil ma fayasqil hajij, wanda yake hidima ga ɗakin Ka'aba. Aikin sai samo garin fulawa ya zo ya yi ruwa, ya samo ruwa mai sanyi ya hada da garin fulawa ya yi farau-farau, ko abinda ka iya ce masa kunun zaki, ko dukkan wani abin sha da zai kayatar, ya rinka rabawa masu kawo ziyara ɗakin Allah kyauta suna sha. To sai wannan ya bashi walitaka cikin mutanansa, suka ɗauka tuyawa ya sha bamban da mu, yadda yake da kyauta, yadda yake da karamci. To da ya mutu shima sai aka yi gunkinsa don tunawa da shi, sai ake bautawa gunkin. Kaga asalinsa shima wato rajulun ni'aqil, da haka idan an tashi ambaton gunki sai a bashi lamiri na mai hankali, bayan ko katako ne ko dutse ko itace. Kuma larabci akwai wadata cikin harshen larabci na kowane irin abu, za a iya bashi kalmar da ta dace da shi. In mai hankali ne akwai irin yadda ake fadarsa, in abu ba mai hankali bane akwai yadda ake fadarsa, idan muzakkar ne idan muannas ne duk akwai. Amma sai kuma Qur'ani yake ta basu asma na al muzakkarin ko kuma al ukala, to wannan dai shine sirrin. Ina fata an fahimta. Wa in tad'uhum ila al huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun, zaka ga cewa suna kallonka amma kuma ba sa gani. Ubangiji yace da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لفظ العفو yana daukar ma'anar al-fadil, ragowa. Ragowa abinda ya doro akan bukatar ka ta yau da gobe. A cikin suratul baqara sahabbai sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan za su bada sadaka cikin me za su dauka, da me da me za su dauka na dukiya. Wa yasalunaka ma za yunfiqun, sai Allah ce me, qul al-afu, ka ce da su ku bayar da abin da ya dadu akan bukatar yau da gobe. Amma in abin da kai ma dama shi za ka ci ne a gidanka, to ai ba za ka hana iyalinka ba don saboda wani, wannan ba a wajabta maka ba. In ka yi haka karamci ne, amma ba a wajabta maka ba. Kaga al'afu ana nufin al-fadil. A nan gurin sai ya zanto khuzil afwa, karba abin da yake rara na dukiyarsu a matsayin zakka ko a matsayin sadaka. Ma'ana in za ka karbi sadaka a hannun mutane don ka raba zuwa ga mabukata, tunda kai annabi baka cin sadaka, karbi rara daga cikin dukiyarsu, abinda ya doro akan bukatar gidansu da ta iyalansu, karka ce zaka karbi asalin abinda shi zasu ciyar da iyalansu. Shine ma'anar khuzul afwa, inji waɗansu malamai. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da al'afwa a cikin wannan aya ita ce dai afwa, khuzul afwa, abin nufi mai yadda afwa ta zanto ishe ta ɗabi'arka. Wane ya zage ka, kai afwa. Wane ya taka ka, kai afwa. Wanda ya dake ka, kai afuwa. Mai yadda afuwa ita ce ɗabi'arka ko halayyarka. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. So ake mutane su zama masu afuwa, so ake mutane su zama masu rangwame. Shin ba kwa san ko Allah ya muku afuwa? Shin ko ba kwa san Allah ya muku rangwame? Ma'ana anan ana kiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan wanda zai karanta Al-Qur'ani cewa ya mayar da yafewa da afuwa ta zanto ɗabi'a cikin ɗabi'unsa, hali cikin halayensa, shine khuzil afwa. Waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da al-afwa a nan gurin karɓi mai kyau cikin halayen mutane, bar musu mara kyau. Khuzil afwa yani khuzh ma safa min ahwalihim wa da'a ma kadar, duk abinda yayi kyau. Domin dukkan ɗan adam galibi dai mutane ɗan adam zaka samu suna da ɓangare na alkhairi, suna da ɓangare kuma na me sharri, suna da bangare na daidai, suna da bangare na gajiyawa. To in kana tare da mutane kullum, ka rinka kallon janibin alkhairin, dan wannan zai dauke maka kewa wajen ka zauna da su, kar ka kalli janibin sharrin ka dai. In kullun kana kallon janibin sharri na, ba za ka iya zama da ni ba. In kullun ina kallon janibin sharrin ka, ni ma ba zan iya zama da kai ba. In kullun kasawar shi zaki kalla, ba za ki iya zama da shi ba. In kin tuna ya kasa wuri kaza, tuna a wuri kaza kuma ai ya samu kamala. Kai ma in ka tuna a wuri kaza ta zama kasashiya, ba ta da kaza, ba ta da kaza, tuno a wuri kaza kuma ai tana da kamala, tana da mutunci, tana da kaza. To shine ka rinka tuna abin da yake mai kyau a tattare da abokin zamanka, matarka, ɗanka, abokinka, kyale abin da yake baya da kyau, ka ɗan kawar da kai, ka gani kayi kamar baka gani ba, ka ji kayi kamar baka ji ba. Don wannan, da wannan ake samun shugabanci, ko shugabancin gida, ko shugabancin unguwa, ko shugabancin jiha, ko na ƙasa. Suka ce laysal gabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi almutaghabi. Wawa baya zama shugaba a cikin jama'arsa, wanda yake karɓar shugabanci a cikin jama'a shine wanda yake nuna wauta, alhalin ba wawa bane. Sai a yi masa abu sai ya nuna bai fahimta ba, kuma ya fahimta, bai gane ba, alhalin kuma ya gane. To wannan, da haka ne mutum ke karɓar shugabanci cikin jama'a. Ma'ana dai abin da ake so a nan gurin shine kullum mu rinka kallon janibin alkhairin ƴan uwanmu, don wannan ya bamu haƙurin zama da juna sama da kallon janibin kasawa. In mun kalli janibin kasawa, to mu kalle shi ta mahanga ta nasiha da wa'azi da faɗakarwa, don mutum ya gyara ya samu kamala. Amma ba ma kalla ta kushewa da hantara da zagi da cin mutunci ba, ko da kuma yankewa mutum ba. In haka ne ba za ka yi mu'amala da kowa a cikin rayuwa ba. Ina fata an fahimta. Khuzil afwa din kenan. Wa amur bil urfi, kayi umarni da kyakkyawan abu. Da al urf, da al ma'ruf, duk ma'anarsu ɗaya. Ko ka ce al urf, ko ka ce al ma'ruf, ko ka ce al arifatu, duk ma'anarsu ɗaya. Wa a'rid anil jahiliyan, ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta. Idan mutum yi jahilci, to kai kuma sai ka kawar da kai, kar ka mayar da martani da jahilci. Idan mutum ya zage ka, to kai ba za ka yi zagi ba, sai ka mayar da magana ta adalci. Idan mutum ya maka ƙarya, kai ba za ka yi masa ƙarya ba, sai ka faɗi magana ta gaske game da shi. Idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka, kai sai ka yi wa Allah ɗa'a da biyayya a cikin haƙƙinsa. Idan mutum ya maka ƙage, kar ka ce bari in rama in yi masa ƙage. Faɗi abin da ka sani daidai wa daida na kasawarsa ko halayyarsa, ba tare da ka yi masa ƙage ba. Shine wa a'rid anil jahilin. Inda za ka yi shiru, shi aka fi so. Idan ka rama, ba ka yi laifi ba. Don idan ka rama, yuwai Allah ya ce wa jaza'u sayyatin sayyatun misluha wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi. In za ka rama, sai ka rama daidai yadda ya maka. Wannan wani lokacin yana da amfani, saboda idan wannan ya taka ba ka rama ba, wancan ya taka ba ka rama ba, wancan ya taka ba ka rama ba, to sai ka zama wani tuwantishi, sai ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa. Amma idan wani ya taka ka ka kyale, wani ya taka ka ka kyale, wani ya taka ka ka jijjiga shi ya jijjiki, to shikenan sai sauran su gyara. An gane ko? Sai ga sauran, wato sai ya zanto daidai da Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, fa in ma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Kai wa wannan din lilis, dan sauran su yi shiru, dan gani wa gawa ne ya zama wa'azi gawa ne. Wannan yana da ranarsa. Amma in ka yafe ka yi afuwa, to babu komai. Wannan haka aka fi so. Wajza'u sayyi'atan sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Aljahlu dai a nan gurin ana nufin wauta. Na ce da ku aljahlu yana daukan ma'ana biyu, ko dai a kawo aljahlu ana nufin rashin ilimi, ko a kawo aljahlu ana nufin wauta. Annabi Musa alaihi salam da mutanansa suka ce atattakhizuna huzwa, sai ce me a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Anan gurin yana nufin ina neman tsarin Allah in zama cikin wawaye. Ni ba wawa bane ba, wallanta na in yi muku izgili. Ma'ana akan kawo aljahlu ko a ce wauta ko a ce karancin ilimi. Khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, idan wani fushi ya fusatar da kai daga shaytan, fasta'iz billahi, ka nemi tsarin ubangiji. An-nazghu asalinsa a larabce shine al-fasad, barna, dukan wani abu wanda ba na daidai ba shine an-nazghu. To barnan nan kila fushi ne ya haifar da ita, kila hasada ce ta haifar da ita, duk dai ana kiranta da suna an-nazghu. Ina fata an fahimta. fushi na iya haifar da barna, kai abin da yake ba na daidai ba, wannan barnar ta zama annazugu. Hasada na iya haifar da barna, kai abin da ba na daidai ba, wannan hasada ta zama annazugu. Alqur'ani dai yana daukar su da ma'anan annazugu. Ina fata an fahimta. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, yani wa imma yughdibannaka min ash-shaytani ghadabun fasta'iz billah, ka nemi tsaron ubangiji duk lokacin da kaji ka cikin fushi, matarka ta yi maka wani abu hankalinka ya tashi, sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi. Yaron gida ya maka wani abu rai ya baci, maimaita isti'aza. A office aka yi maka wani abu rai ya baci, maimaita isti'aza. Isti'aza din za ta taimaka wajen ta rage fushin. Rage fushin zai baka daman tunani mai kyau wajen yaya za ka magance me ya faru. Amma idan darajar fushin ta ƙara sama, temperature din ta ɗagu, to daga lokacin da fushi ya zo, to tunani mai kyau yakan kau ya koma gefe guda ya ba fushi wuri, har sai fushi ya gama gwamnatinsa ya tafi, shi tunanin ya zo. To shi yasa idan ka ɗauki mataki a lokacin da ka ciki cikin tsananin fushi, idan tunani mai kyau ya dawo, sai ka yi ta nadama kana cizon yatsa, me yasa ne kaza. In wani kaiwa wani abu ka zo kana cewa da Allah kai haƙuri, wallahi raina ne ya ɓaci, wallahi ba da gangan ne ba, da Allah kai haƙuri, a ba da gangan kai ba, da wasa kai. To shine hikimar kai isti'aza, dan saboda galibin fushi wanda ya wuce kima daga shaitan ne. Dan haka Allah ya ce fasta'iz billah, wato ka nemi tsare shaitan. Wato dai kun gane dai ma'anan annazgu. Za ku ƙara fahimta ma'anan annazgu cewa shine al-fasad. Idan kun ɗauki abinda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa can cikin suratu Yusuf, wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Nazagha ash-shaytanu ba yayi kama da yanzagu ba anan gurin, min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Nazagha ash-shaytan yani afsada ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Fasad din da ya faru tsakanin ƴan uwan annabi Yusuf da shi, fasad ne a sanadiyan fushi ko a sanadiyan hasada da suka yi masa. Hasada suka ce la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin mubin, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kaga annazgu din kenan, barna. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yace wannan aya tana wadda ta yi kama da ita a cikin qad aflaha al-mu'minun, da Allah yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Sannan tana da wadda ta yi kama da ita ta ukunta can cikin suratu Fussilat, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Yace ba sanan da hudu. Mutane iri biyu ne, ko ka ce halitta wanda kai kake gogayya da su, nake gogayya da su, iri biyu ne. Mutum aljan, mutum mai sharri, sai aka ce ka mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala, kuzul afwa, ka zamanto mai afwa, wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin, kawar da kai sai ya magance shi. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'a, in yayi mummuna to kai sai kai kyakkyawa a wajen, wannan sai ya gyara shi. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan, in ya zage ka kai ba za ka zage shi ba, sai ka faɗi kalma ta daidai a wajen, kalma ta alkhairi. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, sai ga wanda kuke adawa kai da shi jiya yanzu ya zama masoyi. ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم, wannan yadda zaka mu'amalanci yan adam kenan. Amma aljan baka ganin shi, bana ganin shi, sai ya zamu lallashe shi, kai zaka iya lallashin aljan, sai dai ka nemi tsari. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim, a suratul a'raf. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun aqad aflaha al-mu'minun, wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim as-surah fusilat. Kaga kashin farko yadda zaka mu'amalanci dan adam mara kirki, kashi na biyu yadda zaka mu'amalanci wa aljan ko shaydan, sai ka nemi tsari ka nemi fakewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يرسلون وإذا لم تأتهم
الذين تقوا للي waɗanda suke da takawa da tsare dokokin Allah yana yi bari na bari idza masahum ta'ifun min ash-shaytan lokacin da wani wasu wasu ya shafe su daga shaytan ko wani mummunan tunani ya dar su a cikin zukatan su na shaytan tazakkaru sai su tuna ubangiji zuciya ta saka musu cewa su fado ta kalma ba ta daidai ba su aikata wani mugunyar ubangiji to nan take kuma sai imanin su tunatar da su ubangijin su tazakkaru sai su tuna Allah fa idahum mubsirun sai kaga suna kallon hanya dan haka idan mutum na cikin fushi din sai yayi isti'aza sai ya dawo kan daidai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga waɗansu mutane guda biyu suna zagin juna ɗaya daga cikin su wato jijiya dake wuyansa tana ta kukkumbura ya damu saboda dan uwansa yana faɗa masa bakar magana shi ma yana rama sai manzon Allah ya kalli sahabban dake tare da shi tare su yace da su da za na san wata kalma da wancan mutum zai faɗe ta da waccan damuwar da yake ciki ta kau sai suka ce wace kalma ce sai ce da zai isti'aza da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shikenan abin da yake tare da shi na fushi zai ragu sai wani sahabi ma zai garza yace yace kai manzon Allah ce kai isti'aza sai ku yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan take sai wannan jijiyar ta koma yadda take wato sai fushin ya ragu إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ينقونسوا تكين شيطانو سواء شياطين الإنس كو شياطين الجن يمدونهم بالغي سنة قال إنجزاسوا تكين هلكا ثم لا يقصرون باسا قجياوا وتمتمن ديك بانكير كيبا كلن سوء كي ساكا كيبرنا بايا باكا حقولي بايا للاشنكا هكا شيطانو wato daga cikin aljanu kullun sun suke ka kaucewa ta farkin gaskiya ba sa lallashinka ba sa lallashinki wa idza lam ta'tihim bi ayatin idan baka kawo musu wata aya ba cikin ayoyin da suka nema sun nemi ka je ki ta dutsen safa ya zama dinariya ko azurfa sun nemi a saukar a kawar da duwatsun makka a mai da ita gona mai yabanya sun nemi a saukar da littafi daga sama don su idan baka kawo wata aya ba cikin ire-iren ayoyin da suka nema kalo sai ka ji sun ce laulaji tabaitaha dan mai baka kirkiro ayar ba daga karan kanka kai kul ka ce da su innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi yo aini ina bin abin da aka yi mun wahayin sa ne ba na kirkira ba na fadin abu sai abin da aka yi mun wahayin sa hadha basairu min rabbikum wadannan hujjoji ne daga wajen ubangijinku wa hudan da kuma shiriya wa rahma da kuma rahama liqaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani abin nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya kawo abu kafin a yi masa wahayin sa sai abinda aka yi masa wahayi yake fada sai Allah ce
wal za qur'an fastami'una wa anusikum la'allakum turhamun wa qul rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa huna ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
وبنجد يقول وإذا قرئ القرآن إذا ذا أكرنت القرآن من جرمه فاستمعوا له ku yi saurare ga mai karanta alqur'ani din, sannan kuma wa ansitu ku yi shiru, ma'ana ku daina zance, la'allakum turhamun, dan a jikanku. La'alla anan harfi ne na ta'lil, wato ku yi shiru sannan kuma ku daina zance. Saurare daban, yin shiru kuma daban. Saurare shine ka bayar da na'urar da ita ake jin sauti, kunninka kenan. Ansitu kuma ka dakatar da na'urar da ake magana da ita, shine harshe. Kunne yayi kasage, harshe kuma ya kame lokacin da ake karatun alqur'ani. Dan ta iya yi wa rabi kana saurare, rabi kana surutu, to bai halatta ba idan ana karatun alqur'ani kai haka. Da wannan ayar waɗansu malamai ke cewa ashe lokacin da limami ke karatu a cikin sallah ba wajibi bane ba a ce kai kuma sai ka karanta Fatiha, musamman in yana karatun bayyana ne. Domin me? Tunda Allah ya ce wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Don idan liman nayi kai kana yi, yanzu baka saurare shi ba, Allah kuma ya ce ansitu. Dan haka lalle sai dai ka saurare shi kenan. Kai ba za ka yi naka ba. Ba za ku rinka yi tare ba, ba za ka yi naka kai kadai ba. Dole sai dai ka saurari nashi shi liman lokacin da yake cikin karatu. Kuma za ka yi hakan ne la'allakum turhamun, in kuna son a jikanku. Amma idan liman na karatun sirrance, yo ai kaga baka jin karatunsa, za ka yi karatunka kai mamu. Amma in yana karatun bayyane, zance mafi inganci za ka saurare shi. Duk da cewa akwai malaman da suke ganin dole ne ka yi karatun Fatiha, tunda manzon Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. To amma umumin da ke cikin wannan aya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yana da karfi sama da umumin da ke cikin hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Walwalar wannan zance sai dai a wani lokaci, ba wannan ba. Ubangiji ya ce wadhkur rabbaka, sannan kuma hadisi ma manzon Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu, cikin sahih Muslim. Idza qara'a fa ansitu, in yayi karatu to ku yi shiru, kaga wannan nassi ne cikin sahih Muslim. Wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur rabbaka, ambaci sunan ubangijinka, fi nafsika, a cikin zuciyarka, tadarruan, kana mai kaskantar da kai gare shi, wa khifatan, kana mai jin tsoron azabarsa, wa dunal jahari, mataki na biyu ka ambaci sunan ubangijinka koma bayan bayyanawa, wato kenan da karamin sauti ba da bayyana sauti ba, wato kenan kana da matakin zikiri na zuci. Zikirin zuci kuma ai ba da kalmomi ba ake amfani da shi, wannan tafakkur ne. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar da ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, mahallu shahid din kenan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. At-tafakkur shine wadhkur rabbaka fi nafsika din kenan. Tadarruan wa khifa, ka tuno azabar ubangiji ka ji kai kuka, ka tuno zunubanka ka ji ka damu, ka tuno fadin rahmar ubangiji ka ji ka sa rai, kana mai kaskantar da kai ga ubangiji, kana mai jin tsoron azabarsa. Sannan mataki na biyu, wa dunal jahari, ka ambaci sunan ubangiji da harshe amma ba tare da bayyanawa ba, ma'ana da karamar murya, gurgudun yadda zaka jiyar da kanka, gurgudun yadda zaka jiyar da kanki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na daga muryan ne dai in fada muku lafazan, amma ba a son sautin kama ya kai haka yawa, so ake ganin kai subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Idan kun kalli baki na, za ku ga labbana suna yin sama da kasa, harshe na yana kadawa, alamar ina furta kalmomi, haruffa na kai kawo a cikin baki na wajen la ilaha illallah subhanallah, dole baki na motsi amma ba a jin sauti. To wannan shine ladabin zikiri, ba ladabin zikiri bane ka ringa zikiri da karfi la ilaha illallah, wannan ya saba sunnar manzon Allah. Wannan tafsirin Ibn Kathir ne, tafsirul Qur'an al-Azim. Al-Imam Ibn Kathir ya mutu hijirar manzon Allah 774, shekara ta 774, yau muna shekara 1426, ma'ana shekara 100 nawa kenan da barin duniya? Wata 700 din, ko kusan 800, raban shi da barin duniya. Ya rayu a kasar Sham, a Dimashqa, a Syria, ba a Kano ba, ba a Maiduguri ba. Ina fata an fahimta. Amma ga abin da ya faɗa ƙarƙashin wannan aya, yace wa hakaza yustahabu an yakuna dhikru. Haka ne ya zama mustahabi a yi zikiri. La yakunu nida'an, kar ya zama an ɗaga murya. Wa jaharan, kar ya zanto a bayyane. Jaharan baligan, bayyanawa wanda za ta kai matuƙa har mutane su ji. Wa lihaza qala, yace dan haka ne Allah ya ce wa dunal jahari. Wa dunal jahari ya zanto koma bayan bayyanawa. Wa lihaza yace don haka ne lamma sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yayin da suka tambayi manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi sahabbai kenan, fa qalu suka ce a qaribun rabbuna fa nunajihi, ubangijin mu a nesa yake, a kusa yake, mu yi murya karama, mu yi munajati kuskus mu da shi. An ba'idun fa nunadihi, ko a nesa yake, mu daga murya mu yi raki. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da aya dan ya ba su ansa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Wa fi sahihaini, tafsirin ahlus sunna kenan, wa fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim. An abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, daga Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kare da'a gare shi, rafa an-nasu aswatahum bid-du'a'i, wani lokaci mutane sun daga murya suna addu'a da ƙarfi. Fi ba'dil asfari, a wani sashi na tafiyoyi da annabi yayi. Fa qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce da su, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, irbi'u ala anfusikum, ku sassauta muryarku, ku daina daga murya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, wanda kuke kira ba kurma bane, ba wanda baya nan bane. Haka yace da su sallallahu alaihi wa sallam, innal ladhi tad'unahu sami'un qarib, wanda kuke kiran shi yana ji kuma a kusa yake daf da ku. Aqrabu ila ahadikum min ulqi rahilatihi, kusancin shi yafi kusancin wuyan dabbar da kake kai gare ka. Haka manzo Allah ya ce da su, hadisin Bukhari da Muslim kenan. Wannan inda zaka taki tafsir al-Qasimi shi ya kawo wajen dokoki 15 na zikiri din, ko dawo makamancin haka a ciki yace ba a daga murya wajen zikiri, ba a taro wajen zikiri, kowa zai dashi shi kadai. Babu wata rana a tarihi da Abubakar da Umar da Usman suka taru suna zikiri la ilaha illallah, wallahi wallahi babu ita a tarihi, wallahi tallahi babu ita a littafin hadisi, babu ita a littafin fiqh, duk ga littafin fiqhun duniya nan a gaban mu a bude su ayi bayani. Ahlari Ismawi, Ziyya Risala, har zuwa Muktasar, har zuwa Mudawwanatul Kubra, ga littafin Muwatta na Imam Malik. In ana son a fahimci addini, ba a nuku-nuku, baje kole ake a yi bayani. Ya ayar karshe mala, innal ladina inda rabbika,
innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
Da Allah ce dunal jahari, banda bayyanawa, sai ya ce min alqauli, banda bayyana zance, bil ghudwi wal asal, za a yi zikirin ne safiya da yamma. Wala takun min alghafilin, kar ka zanto cikin gafalallu, ka zanto mai zikirin Ubangiji ya dan uwa musulmi, ke zanto mai zikiri yake yar uwa musulma, kai zikirinka, kai naka, ita ma ta yi nata, kowa ya nashi. Lalle ne mu rinka zikirin Ubangiji safa da yamma, lalle ne mai zikiri bisa ga tsarin da annabi ya koyar, lalle ne mu jika harshen mu da zikiri, lafiyayyen zikiri, lalle mu yawaita salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mutane na yi ne daban-daban, ba a cikin taro ba, ba aikin gona bane ballantana, sai an yi gayya kamacen kamacen. Innal ladina inda rabbika, lalle waɗanda suke wajen Ubangijinka cikin mala'iku, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai wajen bautarsa, suna bautata masa yadda ya kamata. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatu almuqarrabun wa yusabbihunahu, suna tasbihi a gare shi, walahu yasjudun, ga Allah madaukakin sarki suke yin sujada. Ɗaya kenan daga cikin wurare da ake yin sujada guda 15 bisa ga zance mafi inganci. Wannan kuma shine karshen surar. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Wannan takardar ba za ta samu shiga ba sai dai lokaci na gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allah bada lada.